Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta internet. Masu sauraron mu a Yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger na iya kama mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a duk faɗin kasar ta Niger, kuma ana iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya FM a birnin Kwani. Masu sauraron mu assalamu alaikum, Halima Jimarauce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryen mu na wannan yammacin Lahadi 3 ga watan Afrilu, tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin koshin lahiya. To kafin mu ci gaba, ga Ladan Ibrahim Ayawa da kanin labaran duniya.
Sojojin Pakistan sun ce a cikin watanni biyun da suka gabata sun kashe akalla yan ta'adda sama da 250, su ma sun yi hasara sojojin su 8. A yau Lahadi ne, Azerbaijan da ke yankin awarin Nagorno-Karabakh suka ce sun dakatar da buɗe wuta bayan taho mugaman da suka yi da sojojin Armeniyawa. Ƙasar Australia ta ce daga yanzu ba za ta ci gaba da ajiye yaran da ke neman mafaka ba a cikin birnin ƙasar.
To kafin ku ji abin da muke tahe da su, yanzu nan muka samu sanarwar cewa Allah ya yi ma Alhaji Sani Aliyu Dandawo Yawuri rasuwa a yau a garin Yawuri na jihar Kebbi, wato shahararren mawaƙin nan na Hausa. Allah ya ji ƙanshin rahamshe shi ya gafarta mishi, kuma za a yi jana'izar shi da yanzu nan, wato da misalin ƙarfe 4 na yammaci a Yawuri da ke jihar Kebbi. Allah ya ji ƙanshin rahamshe shi ya kuma gafarta mishi, amin. Idan kuma muka komo ga abubuwan da muke tahe da su, kamar kowace Lahadi war haka, Grace Alheri Abdu tana tahe da shirin bishara na addinin Krista. Amma kafin nan, a ƙasar kamar 'yan adawa sun ƙalubalanci 'yan sanda sun ci gaba da zanga-zangar ƙin yadda da take-taken shugaban ƙasar Paul Biya na neman yin mulkin mutaka raba. Za ku ji rahoton da wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinzika ya aiko daga birnin Yawundi. Sai kuma rahoto daga jihar Bauchi, inda 'yan sanda da mahalba suka kai wani farmaki akan barayin shanu, kuma suka yi nasarar hallaka manyan barayi 5 daga cikinsu tare da kwace ɗimbin makamai. Abdulwahab Muhammad ya aiko rahoton, kuma za ku ji shi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Sojojin Pakistan sun ce a cikin watanni biyun da suka gabata sun kashe akalla yan ta'adda sama da 250, amma su ma sun yi hasarar sojojinsu 8 a wani harin da suka kai wa yan ta'addan a bakin iyakar Afghanistan. Jami'an sojin ƙasar suka ce fadar a yankin Shawal da ke arewacin Waziristan shi ne kashi na ƙarshe a yankin da aka yi da yan ta'addan a yakin da ake da su a ƙasa da ƙasa da kuma ta sama, wanda sojojin suka kaddamar a cikin watan Yuni na shekarar 2014 domin ganin sun kakkaɓe ƙabilun nan da 'yan ƙasar da kuma waɗanda suka zo daga wasu ƙasashe. A cikin sanarwar da rundunar sojar ƙasar ta fitar a yau Lahadi, ta ce yakin da ya rage na gan ta ƙarƙare 'yan ƙalilan ne da suka rage, kuma yana so ya zame mata wani babban aiki domin ko irin yanayin da ake ciki yana shafar wannan aiki nasu. Rundunar ce yanzu haka dusan kankara da ke wurin ya yi tsawon mita 2,700, amma ta share shi, wannan ya sa ta samu nasarar tarwatsa gungunsu kuma ta lalata wasu makamansu, ta da raunata 'yan ta'adda har su 160. Ta ce sai dai sojojin 39 su ma sun samu rauni. A yau Lahadi ne, Azerbaijan da ke yankin nan na awarin Nagorno-Karabakh suka ce sun dakatar da buɗe wuta bayan taho mugaman da suka yi da sojojin Armenia da ya yi dalilin mutuwar sojoji 30 a jiya Asabar. Sai dai kuma rahotanni sun ce sassan biyu sun tafka kazamin fada a daren jiya. Fadar na wannan lokacin shi ne wanda ya fi kowane muni tun daga shekarar 1994, lokacin da Armenia da Azerbaijan suka ce sun kawo ƙarshen fadin da suke yi saboda bakin iyakar da ke cikin yankin Azerbaijan, amma kuma yana ƙarƙashin ikon sojojin Armeniyawa ne. Duka sassan biyu dai suna rabe ne, amma kuma sautari suna sukan junansu a kan kowannensu ne ke gitta abin da ya raba su. Sai dai an jiyo daga ofishin shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan yau Lahadi yana cewa zai goyi bayan Azerbaijan a wannan faɗin da suke da Armenia har sai an kawo ƙarshen faɗin. Shugaban ya yi wannan kalamin ne sa'in da yake tattaunawa da wani ɗan jaridan ƙasar Azerbaijan lokacin da ya kawo ziyara na Amurka. a cikin shekarar 1993 da kasar Turkiya ta rufe bakin iyakarta da Armenia. Kasar Australia ta ce daga yanzu ba za ta ci gaba da ajiye yaran da ke neman mafaka ba a cikin birnin kasar. Wannan yana nufin kenan an sake wa yaran yan gudun hijira mazauni daga cikin babban birnin kasar zuwa wani yanki daga wajen birnin kasar, wanda wannan zai ba su damar watayawa har sai an kammala hada takardunsu na zaman gari. Masu neman mafaka da suka yi kokarin isa kasar Australia ta kwale-kwale ana aikawa da su ne wani sansani da ke Papua New Guinea da kuma wani wurin da ke yankin tsibirin Nauru. Ana yin haka ne domin a datse su daga shiga cikin Australia, ko da ko an gane cewa masu neman mafaka ne. To sai dai likitoci sun ce yanayin wannan sansanin ya bar yawan yaran da ke wannan wurin cikin ciwon taban hankali. Haka kuma an kwaso yara da manya zuwa wannan sansanin domin dalilai na kiwon lafiya. Sama da masu neman mafaka su 200 a za a mayar da su wannan sansanin na Naura daga inda suke yanzu. Sai dai zanga-zangan da ake yi shine ke kawo wannan yunkuri tsaiko. Yayin da kasar ta Australia ke kare wannan mataki da ta dauka, su ko kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sai su kallamirin gwamnatin suke yi na daukar wannan matakin, musamman ma yadda suka ce an bar wannan sansanin na yan gudun hijira a tabarbare. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ana dab da shiga cikin lokacin zafi a kasar Afghanistan, ta ce kuma tana sa ran rikici ya kunno kai a kasar sakamakon wannan yanayi. Akan haka ne take kira da ƙara samun haɗin kai da sauran ƙasashe makwabta domin ganin an samu yadda aka yi da 'yan ta'adda masu wa ƙasar barazana. Sautari ana samun faɗa na tsagaitawa lokacin da ake hunturu ko kuma tsananin sanyi, musamman kuma aka ce lokacin dussan ƙanƙara, wanda ke hana masu tada ƙayan baya shawagi a cikin tsaunukan ƙasar. Sai dai shugabannin ƙasar na Afghanistan da jami'an tsaro sun ce duk da yake hunturu bai yi tsanani ba a shekarar ta gabata, ba wani faɗan da 'yan ta'adda suka yi a wannan lokacin. Rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutane sama 11,000 ne fara hulayen ƙasar Afghanistan suka rasa rayukansu. Ƙasar Afghanistan dai tana ci gaba da fuskantar matsalan tsaro domin da yawan 'yan ta'adda da take fama da su, waɗanda suka haɗa na gida da kuma na ƙasashen waje, waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana sa ran su ƙara tasowa da yake za a shiga lokacin zafi. Wannan dai kalaman wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ne, wato Nicholas Hayson, sa'an da yake magana a Kabul, babban birnin ƙasar. Yau ne jirgin farko ya tashi daga tashan jirgin saman Brussels, inda 'yan ƙunar baƙin wake suka kai hari sati biyu da suka gabata. Harin wanda aka kai a wannan tashar da kuma na jirgin ƙasar ke kusa da shi ya yi dalilin mutuwar mutane har 32, kana suka lalata ɓangaren da mutane ke amfani da shi na tashin jirgin. Jirgin dai na farko ya tashi ne yana cikin jirage uku da ake sa ran ya tashi, kuma ya nufi birnin Faro ne. Mahukuntan suka ce wannan alamu ce na cewa sauran ma za su biyo baya. Shugaban tashin jirgin na Brussels, Arnold Fiest, ya ce fara dawowa bakin aiki da tashar jirgin ya yi yana nufin wannan harin ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba, kuma ba wani abu da zai ba su tsoro. Ya ce tashar zai ci gaba da aiki kuma ana gyara a ɓangare guda har sai ya koma yadda yake, sai dai ya ce za a ƙara inganta matakan tsaro.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. A ƙasar Kamaru, 'yan adawa sun kalubalanci 'yan sanda sun ci gaba da zanga-zangar nuna ƙin amincewa da yunkurin jam'iyya mai mulki na neman shirya zaɓe tun lokaci bai yi ba. 'Yan adawar suka ce shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya, mai shekaru 84 a duniya, yana neman yin mulkin mutaka raba bayan ya riga ya shekaru 34 yana mulkin ƙasar. Daga lokacin da suka ƙaddamar da zanga-zangar a ranar Talata da ta gabata zuwa yanzu, an raunata da dama daga cikinsu, wasu kuma an kama su. An buƙaci masu zanga-zangar su sanya baƙaƙen kaya a yau Lahadi. Za ku ji dalilin yin hakan a cikin rahoton da wakilin murya Amurka Moki Edwin Kinzeka ya aiko daga birnin Yawunde, ni kuma na Hassara, kuma muka gabatar tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Shugabar jam'iyyar adawa ta Cameroon People's Party CPP a takaice, Kawala, Ta ce sun sa baƙaƙen kaya ne saboda launin baƙi alama ce ta baƙin ciki da ɓacin rai don daɗe wadda shugaba Paul Biya yayyana mulkin ƙasar da kuma yadda ake ci gaba da ɗaukan matakan ƙeta da rashin imani. Akan masu hitowa suna bayyana ra'ayoyinsu na yin adawa da yunkurin Paul Biya na neman yin mulkin mutaka raba. Ta ce a yayin zanga-zangar 'yan sanda cikin ɗamarar yaƙi sun kama ɗimbin mutane kuma sun raunata wasu a garuruwa da dama na ƙasar ta Kamaru a ciki har da Yaounde babban birnin ƙasar da kuma Douala cibiyar tattalin arzikin ƙasar. Sannan Kawala ta ci gaba da cewa.
The police, as you see, they have blocked us, they have shoved us, they will not allow us to talk, they will not allow us to do our job as the political leaders of this country. They have...
Kamar yadda kake gani da idanka, 'yan sanda sun tare mu, sun harbe mu, sun hana mu magana, sun hana mu yin aikinmu na shugabannin siyasan ƙasar nan, sun tauye haƙƙoƙin 'yan ƙasa. Kawala, wadda ke cikin wani ƙawancen jam'iyyun adawa hudu, ta ce za su ci gaba da yin zanga-zanga har sai shugaba Paul Biya ya ƙi amsa kiran da jam'iyyar shi mai mulki ke mishi cewa ya canza kundin tsarin mulki kuma ya shirya zaɓe tun lokaci bai yi ba. Isa Ciroma Bakari shine kakakin gwamnatin ƙasar Kamaru ya ce ba a bi ka'idar yin zanga-zanga ba saboda haka ba za a bari su yi ba sannan ya ci gaba da cewa
The fact that you are a politician does not allow you to take the law into your own hand. When you violate the law in such circumstances, the consequences are very well known.
Don kana dan siyasa ba wata dama bace ta daukan doka a hannunka idan ka kare doka irin haka sakamakon a bayyane yake a fili karara sun samu abin da suke nema.
Shugaba Paul Biya ya canza kundin tsarin mulkin ƙasar Kamaru a shekarar 2008 ya cire dokar da ta takaita wa'adin mulki. A shekarar 2018 zai kammala wa'adin mulkin da yake ciki yanzu haka. Jam'iyyun adawar ƙasar Kamaru na hargaba ne saboda suna gudun kar Paul Biya yayi musu bazata ya ƙara canza kundin tsarin mulkin ƙasar ta Kamaru. A jihar Bauchi kuma hukumar 'yan sanda ta ba da sanarwar kashe wasu gaggan barayin shanu su biyar waɗanda suka daɗe suna addabar Hilani suna karkashe su tare da ƙwace musu shanu a jihohin Bauchi da Adamawa da Borno da kuma Yobe. Kamar yadda kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi DSP Haruna Muhammad ya bayyana a cikin takardar da ya raba ma manema labarai a yammacin jiya Asabar, ya ce 'yan sanda da shahararren mahalbin na Alhaji Alukwara sun haɗa gwiwa sun yi dirar mikiya a maɓoyar barayin a dajin Kunjiri da Lodiyo a gundumar Bursali da ke ƙaramar hukumar Zaki a jihar Bauchi suka kashe su kuma suka ƙwace tilin makamai. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ci gaban labarin.
A tattaunawa mu da wasu daga cikin fulanin da barayin ke musu fashi da kuma kashe su sun ce suna da lakabin suna 'yan miliyan.
Abinda ya faru ba, kawuna Alhaji Kabo an zo an same shi da ɗansa ƙanina kenan shi ɗan an kashe su da bindiga an ce su ba da kuɗi. Alhaji ya ce shi ba zai iya ba da kuɗi ba wannan kuɗin nan.
Saboda suka zo suka kashe su
'yan miliyan kenan. To daga baya sati da juyo wani makwabcin mu ma daga gabar shi ma sunansa Musa Kurma shi ma an kashe shi. Kuma daga baya akwai wani saurayi ma ɗan gidan shugaba Tuggil shi ma sun zo sun kashe shi. To sai daga baya suka zo suka kashe Manu Bude guda biyar kenan. Su ne wanda aka kashe dai a kusa da mu wanda kuɗaɗen da suka karɓa gaba ɗaya sun tada mana hankali mun rasa inda za mu san ranmu.
Ahmadu Bafan.
Daga
da sare yanki Zaki local government. Barayin nan sunansu da za mu sai musu 'yan miliyan. Tun da kowa in sun zo gidansa sai su ce za ka ba mu miliyan. Tirzadu ana roƙonsu dai suna ce a za mu karɓi ranka.
Kunni ne Jauro Yuli da sarin gabar. Abinda ya faru daga baya-bayan nan mutanen nan da daddare suka shigo mana. Babu kwanciyar hankali a gare mu. Shi ne ya sa gaba ɗaya sai ake ce musu wai suna su 'yan miliyan. Alikwara dai ya bi goyon bayan wannan mulkin Buhari Allah ya darajar da shi yau har mun gan shi a jejinmu ya shiga ya yi mana aiki. Alhamdulillah.
Sakataren kungiyar Fulani Miyatti Allah shi ma yayi ƙarin bayani kan batun.
Sana Alhaji Adamu Gidado, Walin Jadiori kuma sakataren gamayyar kungiyoyin planning na karamar hukumar Gamawa. To lallai matsalan nan wato ta wadda suka shafe mu na bangaren miliyan din nan wato wata matsala ne wadda ta taso mana a shekara ta 2015. A wannan lokacin watannin ƙarshe daga Oktoba, Nobamba, Disamba, wallahi du asabar din duniya da litinin din duniya kusan bace ma ba mai, saboda waɗannan mutane za su zo su da muggan makamai, zo su samu jawrawan mu na wannan area a tara su, wannan a ce kawo 700,000, wannan miliyan 1, wannan 600,000, akalla sai an dora wa area kamar miliyan 4 ko miliyan 5, wanda kuma dolan su da hankalin su suna ji za su dauki dabbobi su kawo kasuwar azara irin asabar aka je.
Ko za ga mana kididdigan abubuwan da yake zuwa yanzu irin asaran da aka yi.
Mu mutum 49 wanda muka yi total naira miliyan 42,700.
Dabbobi
kan waye san iyakar su.
Alhaji Ali Kwara ya ce ya shiga dajin da barayin suke ne a bayan da gwamnatin jihar Bauchi ya bukace shi da yin hakan.
Koke yawa gwamnati, gwamnati ya kira ni. Kai mun complain saboda nan zaki local government a da gama local government ne aka fi kashe mutane a state din sa. Ya ce mun dan Allah a shiga a duba me yake faruwa a kasar. To na sa tarko a wajen kuma na fara ganewa, na gano kuma tarkon tun tsofin barayi na da wanda suka fito daga gabar relation su ne ya zo wannan waje.
To Alhaji Ali Kwara, wayannan mutane yanzu da mu gansu suna yaba maka da shugaban kasa ma da gwamnatin jihar Bauchi. Kenan ta kamar me a sun nemi dauki ne daga wajenka
tun shekara suna mun da su da sarakunan su duk shugabannin duk sun yi magana shi sa na shiga. Mun samu makami a wajen su AK-47 guda 4 da wata wanda take amfani da artashin fibarata. An samu artashi kamar 170 da wani abu abinda aka samu.
To su ko kun kama barayi
duk sun mutu biyar nan.
Fulani daga shirin Arewa maso gabas dai na fuskantar hare-hare daga barayin shanu da kuma kisa a loto loto. Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 11:18 a agogon Washington DC, wato 4:18 agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi. Ka hamu ci gaba ga wata matashiya.
Na sauraro Hausawa sukan ce kama da wani ba wani bane.
Ayyan maza Allah Alabama.
Ibrahim Alfa Ahmed
da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron Hilin Abari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Da kana jin Hausa cikin waka da na tura da kai dariya ka taba.
Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya, kama daga India.
Tap tap chup baithe ab to kuch hai bolna.
kuch tum bolo kuch hum bole o dholna
har zuwa sudan
yanil baba ya yanil baba yanil baba ya yanil baba murqab el jay bari fire dagawinu na jaya
balle kuma gida Niger da Nigeria
mawakoki na Amurka da dumdumin su
muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi
a kasance da filin a bari ya huce kowace rana asabar da safe daga sashin Hausa na murya Amurka
filin a bari ya huce da rani
Na watan za ku ta sauraron shirin a bari ya huce amma yanzu ga Grace Alheri Abdu da shirin bishara.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Makon da ya gabata, Kristoci a duk fadin duniya suka yi bukukuwan tunawa da mutuwa da tashin Isa Almasihu. Wakilinmu Zainab Babaji ta tambayi Bishop Benjamin Kwashi, shugaban ɗarika Anglican na Jos Diocese, ma'ana azumi kwanaki 40 da waɗansu suka yi a wannan lokaci.
Azumin nan fa ba na ɗariku ba ne, na ikkilisiya ne gaba ɗaya. Ba dole ba ne. Amma idan ana tuna da lokacin da Yesu Kristi zai fara aikinsa cikin jama'a ya bayyana kansa shafaffen dan Allah. Idan kin tuna, kafin nan ya dau kwanaki 40 yana azumi, ya sha gwaji gurin shedan, kuma yayi nasara da wannan gwajin. To da ikkilisiya ta zo tai tunani kan wannan farkon iyayen ikkilisiya ne suka kirkiro ta suka ce bai kyautu mai cetonmu ya dau azumi, mu kuma almajiransa ba za mu dau azumi ba. To amma namu azumin daban ne da nasa. Nasa ya dau azumi yana shirin kansa yadda zai yaki Iblis ya dau nasara sabili da mu. Mu kuma namu azumin mun dau azumi ne domin mu yi nasara da Iblis na kanmu da kurakuranmu. Lokacin tunawa ne da zunubanmu, mu dau lokaci cikin shekara kwanaki 40 kafin Easter, mu yi tunani, mu yi nazari, mu dubi ciki, mu fara kwakwance wasu fushi da rashin gafartawa da muka rike ƴan uwa da shi lokacin kwance shi ne. Domin me? A lokacin ne ake tunawa da addu'an da Yesu Kristi ya koya mana. Mu yafe ma juna kaman yadda Yesu ya yafe mana. Domin in ba mu gafarta ma wasu ba, Allah ma ba zai gafarta mana ba. To lokacin kwanaki 40 nan muna tunanin irin wannan, muna tunanin kuma da irin karerayen da muka yi, da wasu sace-sacen da muka yi, da wasu dai abubuwan da muka yi wanda bai gamshi ban gaske mu ba, duk lokacin warware shi ne. Domin me? Bayan kwanaki 40 din nan, in ka saba da guje ma Iblis da zunubi, jikinka ma za ta amsa har ka zauna cikin tsarki da farin ciki da albarkan Ubangiji nan gaba.
To a kafin lokaci na Easter akwai wata ranan da ake cewa Ash Wednesday ko kuma ranan Laraba na toka, inda za mu fassara shi a Hausa. Me wannan rana yake nufi?
Ranan nan ita ce rana na farko na ranan azumi. Laraba hurwa ita ce ranan farko. Domin ranan wa'azin daya ce ana koya ma duk dan Adam da yake bin Isa Almasihu. Mafarkon darasin ranan nan shine ka tuna kai toka ne, kai kasa ne, ga kasa kuma zaka koma. Don haka rana ne da yake tuna ma dan Adam ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron mutuwa. Na biyu, idan kana rike da zunubi baka san ranar mutuwarka ba, in ranar ta zo kuma fa ba shiri, don haka ranar Laraba nan ranar fara shiri ne cewa za mu koma ga Ubangiji. Na uku, tunawa da cewa idan mun sauke zunubi kaya ne, sai kaga kana tseren kalami da lafiya da farin ciki. To ranan sauke kaya ne, ranan tunawa da zunubi mu sauke su, ba su da amfani gare mu, ba su da amfani ga ƴan wanda muke zama da su, ba su da amfani ga Allah. So me yana daukan kayan banza? Zunubi kayan banza ne, zubar da shi shine ma'anan Ash Wednesday.
To akwai Palm Sunday, wato ranan Lahadi na ƙarshe kafin lokacin Easter, shi kuma menene ma'anansa?
Eh to idan kin lura, Ecclesia kuma sun kirkiro da wannan don tunawa da ranan da Yesu Almasihu ya shiga cikin Urushalima, mutane suka zub da kayansa a ƙasa don jaki ta taka shi da ta ɗauke shi, da kuma ganyen dabino da na kwakwa da sauransu. So duka dai Ecclesia ta kawo wannan don kada mu mance shi dan Almasihu, dan Allah Isa Almasihu, da ya shiga Urushalima ya hau kan jaki ne, bai hau kan doki ba. Sarakuna na hawa kan doki ne, amma dan Allah ya zo kan jaki nuna kaskancin kai da Yesu yayi ya sauko don cetonmu. Don haka wannan Palm Sunday, ranan ganyen dabino ko kuma ganyen kwakwa, rana ne da duk masu biyin sun tuna da shi, su kaskantar da kansu a gaban Allah, su kaskantar da gansu a gaban jama'a, domin mu bauta ma juna, mu taimaki juna, mu kawo riguna mu ba ma waɗanda ba sa da shi, mu kawo abinci mu ba waɗanda ba sa da shi, mu kuma tuna Yesu abin da ya yi ma ƴan Adam kenan, mu ma ya kamata mu yi ma juna, gama umurninsa kenan, ma'anar ranar kenan.
To bayan an kammala wato wannan azumi, an shiga lokacin Easter, waɗanne darussa ne ya kamata Kirista su koya a cikin waɗannan kwanaki da suka yi na bukukuwan Easter?
Eh to darussan suna da yawa, amma muhimmanin darussan su ne na farko, wanda ya amshi Yesu Almasihu da zuciyarsa da gaske. Idan kin lura na ce zunubi bai da amfani me yana daukansa, zaki ga wanda yayi wa'annan darussa har ya kai kan Easter, har ya wuce ga Easter, zai guje wa zunubi, zai yaki zunubi, zai yaki ƙarya, ba zai yi ƙarya ba, ba zai sata ba, ba zai cuci ba, ba zai cin hanci ba, ba zai yi danniya ba. Duk wa'annan alamu wanda ya ɗauki zarafin tunani game da Easter ya tsaya kanta kenan.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin wakiliyar tamu Zainab Babaji da kuma shugaban ɗarikan Anglican a Jos Bishop Benjamin Kwashi, alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
A gaida Grace Alheri Abdu da Zainab Babaji, yanzu ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya.
Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya soki lamirin 'yan takarar shugaban kasar Amurka biyu da kalaman ɓatanci ga addinin Islama da yake jawabi a wajen bikin ƙaddamar da sabon masallaci da gwamnatin kasar ta gina a cikin jihar Maryland a nan Amurka. Erdogan ya ce yana fata wannan ya canza ra'ayin wannan 'yan takarar masu kalamai mara daɗi game da addinin Islama da ma mabiyansa. Sai dai Erdogan bai faɗi sunan ko su wane ne 'yan takarar ba. Amma dai ɗan takarar da ke sahun gaba na jam'iyyar Republican Donald Trump ya buƙaci a dakatar da musulmai shigowa Amurka na tsawon wani lokaci, yayin da shi kuma Ted Cruz yake cewa a ƙara sa ido ga inda duk musulmai suke a faɗin ƙasar Amurka. A yau Lahadi ne Azerbaijan da ke yankin 'yan awarin Nagorno-Karabakh suka ce sun dakatar da buɗe wuta bayan taho magaman da suka yi da sojojin Armeniyawa da ya dalilin mutuwar sojoji 30 a jiya Asabar. Sai dai kuma rahotanni sun ce sassan biyu sun tafka kazamin fada ko a daren jiya. Fadan na wannan lokacin shine wanda ya fi kowane muni tun daga shekarar 1994.
To iyakacin shirin kenan, kamar yadda kuka sani ba mu da shirin dare a yau, saboda haka sai gobe da sahe da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin Ciki da Gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. muna sake yin ta'aziyya ga ƴan uwa da abokai da iyalan Alhaji Sani Ali Dandawo Yawuri, shahararren mawakin Hausa wanda Allah ya marasuwa a yau. Allah ya ji ƙanshin rahamshe shi gafarta mishi. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa wanda ya karanto labaran duniya, da wanda ya hada mana sauti Mr. Caleb Getachew da injiniyan mu Mr. Al Santos, ni ce Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata. Sai gobe Litinin da La'asar mu sake haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa.